gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da shiga sabuwar shekara ta 2019. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger akan VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, amma a yau daga ga watan Janairu na sabuwar shekarar 2019 shirin namu zai ta'allaka ne kan irin fatan ku kan shigowar sabuwar shekarar.
Shin tsakanin Bindo da Buhari waye kamata a tuhuma?
Ba zan bukata kana gani kaman kace akwai dai bukatan saki duba mutun yake canji da shi.
Ya kamata a Najeriya a saki duba batun yaki da cin hanci da rashawa. Gaskiya ba mu ci gaba ba akan.
Haka ne Zahra. Shirin namu na dauke ne da ra'ayoyinku masu sauraro da kuma irin abubuwan da kuka fuskanta a bara. Sannan kuma za ku ji tattaunawar da wakilanmu na sashen Hausa suka yi da ku masu sauraro. To yanzu bari mu fara ji da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce waɗanne darussa kuka koya a shekarar 2018, menene fatan ku a wannan sabuwar shekara, kuma ta waɗanne hanyoyi za ku taimaka domin ciyar da al'ummar ku gaba. Ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsarmu na farko a yau ya fito daga wurin Abubakar Yakanaji Bauchi, inda ya ce salam filin yau da gobe. Muna taya daukacin al'ummar duniya murnar shigowar wannan sabuwar shekara da fatan samun alkhairi a cikin ta.
Sai Adamu Sabiu Wangara, inda ya ce assalamu alaikum yau da gobe, ina yi muku murnar shigowar sabuwar shekara ta 2019.
Sai kuma amsar Bayero Abdullahi Dan Fulani, jihar Zamfara, inda ya ce fatan mu a shekara ta 2019 Allah ya kawo mana zaman lafiya da arziki mai dorewa.
Sai Excellence Dauda Garba a unguwar Jaji Fataskun a jihar Bauchi, inda ya ce bayan dubin gaisuwa mai yawa, to a gaskiya masu gabatar da shirin yau da gobe shekarar 2018 na makance saboda soyayya, amma a shekarar 2019 zan iya gani domin ido zai bude, saboda idan ka makance a so, to aure ne ke bude idan, ku tashi lafiya.
To sai kuma amsa na gaba daga wurin mai turare Gwadabawa, inda ya ce yau da gobe sai Allah, tabbas wannan sabuwar shekara fatan mu Allah ya ciyar da kasan mu, ya sa wannan zabe da zai gudana a kasata Allah ya sa a wane lafiya.
Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Musa Hadarin Asuba da Magaran, tare da Bila Restaurant Rahama a unguwar Konal da Magaran, da Hamidu Kalallabuwa jihar Diffa, inda suka ce yau da gobe sai Allah, mu dai muna yi wa daukacin al'ummar duniya barka da sabuwar shekara ta 2019, da fatan Allah ya maimaita mana, amin.
To mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Suleiman Muna Barma domin jin fatan wasu 'yan jamhuriyar Niger ga wannan sabuwar shekarar da muka shiga.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Kantama, dan kolar ma mazaunin birnin Yame. Lalle shekara 2018 ta shuɗe, kuma mun ga abubuwa daban-daban, musamman ɗauka daga siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa dai ne yau da kullum bangaren siyasa mun ga cece kuce kala-kala bashi kuma akasari yan kasuwa har shekarar nan ta kare kowa na kuka ma'aikata na kuka duk da talauci da rashin ciniki da ake fuskanta hukuma kuma sai ta ƙara haraji akan abubuwa daban-daban to kenan kaga wannan shekara ta an samu matsi a cikin harkar kasuwanci in aka duba bangaren ƴan kungiyoyin hular hula sun dauki abubuwa da yawa ko sun matakai wanda suka kai wajen har gwamnati ya kama wasu ya rike kuma aka dai ta gaggauta mai a hal wannan shekara ga su yanzu yau Allah ubangiji ya kawo mu karshen ta kenan mu fatan mu kar Allah ya sa a maimaita duka irin wannan abubuwa da suka gabata burin mu shine a samu daidaito shekara wannan da muke ciki sabuwa ya kasance shekara ce ta kwanciyar hankali musamman ma maganar kwanciyar hankali nan yanzu idan kuka duba yankin Difa da kuma ya watso nan haka wajen ma shine yankin jihar Talabiri inda ma har an sa matakan hana huta ko ɗan lokuta da kaire na huta fatan ma nan shine wannan shekara ta kasance shekara ce wadda ta zo da lafiya da kwanciyar hankali sabanin ta 2018 ya zamanto shekara ce ta kwanciyar hankali da arziki da wadata da daidaito tsakanin yan kasa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abdul Kadir Muhammad wanda kusan da suna mai dalili namu mazaunin babban birni mai jamhuriyar Niger. To da sunana da sunan jama'ar Niger gaba ɗaya baki ɗaya muna mika gaisuwar mu ta barka da sabuwar shekara ga al'ummar duniya gaba ɗaya baki ɗaya kuma muna fatan wannan shekara ta 2019 ta zamana shekara ce mai ɗauke da abubuwa na alheri ga faɗin duniya gaba ɗaya da kuma ƙasarmu ta jamhuriyar Niger. Muna fatan Allah ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura a cikin faɗin duniya gaba ɗaya da nahiyar mu ta Afirka da kuma ƙasarmu ta jamhuriyar Niger. Wannan shekara ta 2018 da ta shuɗe mun ga abubuwa masu ban mamaki, masu ban tsoro, masu ban al'ajabi iri-iri musamman ma irin yadda tashe-tashen hankula suka dabaibaye ƙasashe da ke kewaye da wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Niger. To sai mu yi fatan Ubangiji Allah sa a murƙushe su cikin wannan shekara ta 2019 kuma muna fatan Ubangiji Allah ya karkato da hankalin matasanmu su gane cewa zaman lahiya da kwanciyar hankali shine cigaban kowace al'umma kuma muna fatan ilimi ya wanzu kuma hukumomi su ba harkar ilimi muhimmanci sosai kuma muna fatan a yaƙi cin hanci da rashawa wanda yana daga cikin abubuwan da ke tanzara da yawa daga cikin al'umma fada cikin wasu halaye waɗanda yake ba su da daɗin ji ballantana gani.
Sunana Malama Halima da ke birnin Yamai. Da farko dai ina gaida dukkan ma'aikatan VOA, ina gaida mai gidana da uwayena kuma ina fatan alheri ga wannan sabuwar shekara da za ta shiga da dukkan Afrika, 'yan Niger da dukkan al'umma gaba ɗaya. Ina fatan alheri, zaman lahiya, kwanciyar hankali da lahiya. Ina fatan alheri dai.
Assalamu alaikum. Ni sunana Omar Rigo. Irin abinda ba zan manta da shi ba a cikin wannan shekarar ta wuce wanda akai a ƙasar nan wanda kuma nake gani abu ne wanda ya kamata a ce kowa ya riƙe shi a ran shi wato domin a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasa shine irin hare-haren da ake kawo a cikin ƙasar nan. Wato ta kawo kowane ɓangare in ka diba za ka ga wato akwai matsala. In ka diba nan gabacin Niger a Difa akwai matsala. In ka diba wato bisa iyaka da Niger da Mali akwai matsala. Bisa iyaka Niger da Burkina akwai matsala. Bisa iyaka Niger Najeriya wani ɓangare wato akwai matsala kenan. Kaga wannan abu ne wanda wagga shekarar ta zo da shi wanda mutum mai son kwanciyar hankali a cikin ƙasa gaskiya abin zai tsaya a cikin rayuwar shi. Ni abin da ya tsaya mun a rai kenan wanda nake gani gaskiya ba zan iya manta da irin wannan tashi-tashin hankulan ba da suke shigowa cikin ƙasarmu wanda a da ba mu san da su ba.
Abin da nake fata kuma a ce shekara ta 2019 ta kasance a gare ni, a gare mu da kuma duniya gabaki ɗaya abu guda ne. Wato a ce dai a yi fatan zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da kwanciyar hankali a cikin ƙasa ta da kuma wato ƙasashen Afrika kai har ma da duniya gabaki daya. Allah kuma ya sa wannan shekarar da ta sha bamban da duk shekarun da wanda suka shude, Allah kuma ya sa a kawo ƙarshen Boko Haram a cikin ƙasashen mu gabaki daya. Amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Shamsiya mai jima'a Sabo. Ina murnan ganin wannan sabuwar shekara. Allah ya sa ta kasance mai albarka da kwanciyar hankali a duniya da ci gaba a ƙasashen Afrika. A shekarar 2018 an sha fama da matsaloli kala-kala a ƙasashen Sahel irin su Niger, Nigeria, Chad, Burkina Faso da Mali. To ina fatan Allah ya kawo ƙarshen waɗannan matsalolin a shekarar da muka shiga, wato 2019.
Sunana Asumana Muhammadu. Wannan shekara ta 2018 shekara ce da ta wuce an sha tsegurguma a ƙasar Niger, musamman bisa zancen kasafi na kuɗi wanda kowa ya tabbatar da yayi al'umma alheri, amma wa'ansu mutane sun maida wannan shekara ce ta siyasa. An yi takwamacala a cikin wannan shekara. Fata na a wannan shekara mai kamawa ta 2019 Allah shi kawo mana kwanci hankali a cikin ƙasarmu, shi tabbatar mu da zaman lahiya a cikin ƙasarmu kuma da ci gaba. Wannan shine fata na a cikin wannan sabon shekara, kuma shekarar ta wuce an yi ta lafiya lau, an kare lafiya lau, amma kowane Allah zai da nashi amanu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Adamu Musa Nyame, Niger. Muna ma mutane barka da shekara, fatan alheri zuwa sojinanmu, fatan alheri zuwa ƙasa ta Niger. Muna roƙo Allah ya ƙara zaman lahiya cikin ƙasarmu Niger. Muna ma kowa da kowa barka da sabon shekara.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin summa amin, amin, amin summa amin ya Allah.
To kun ji waƙar lafiya daga wurin Shatan Niger. Zara uke mai fatan ki da wannan shekara.
To fata na da wannan shekaran shine Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Ni ma dai gaskiya fata na kenan, balle waɗannan garkuwa da ake da mutane da rashin kwanciyar hankali a su zamfara.
Gaskiya ne. To masu sauraro, kun ji daga 'yan jamhuriyar Niger da fatan da suke da shi a wannan sabuwar shekara. Yanzu kuma bari mu je ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz domin jin tattaunawarsa da wasu mata kan wannan sabuwar shekarar.
Yau take ɗaya ga watan Janairu na wannan shekara ta 2019, kuma kamar yadda aka sani mun yi adabo mun yi bankwana da shekara 2018. Abubuwa da dama sun faru, ganin haka muka ce za mu tattauna da wasu matasa kan mutuna baya da kuma fatan mu a shekara da za mu shiga, ko kuma muka shiga a yau ɗaya ga wata, wato ranar Talata. Kuma a hannun dama na akwai wani matashi, za ku ji sunansa daga bakinsa.
Sunana Aliyu Muhammad Tukuru.
Kusa da shi akwai
Alhaji Abubakar Sadiq Alizira.
To malamai barkamu da warhaka.
To barka dai Ibrahim Abdulaziz.
To alhamdulillah. To bari in soma da kai Aliyu, kai a matsayinka me zaka tunawa a shekarar ta shude?
Eh to alhamdulillah, kamar yadda ka tambaye ni, a shekarar da ta shude ababe da dama wanda zamu tuna, kamar yadda ka ce na bakin ciki da na farin ciki. Zamu fara dai da na farin ciki. Za a iya cewa to alhamdulillah, kamar yadda yan siyasa suka yi ta zabubbukan su har suka kammala, musamman wasu zabubbuka da suka yi na fidda goni kama daga jam'iyyu da dama a Najeriya, sun yi zabubbukan su har aka kammala, bamu ji kashe kashe da dai sauransu ba. To abu na bakin ciki kuma irin ababe da suka yi ta faruwa a kasar mu Najeriya wannan al'amari sai dai mu ce wa iyazu billahi musamman idan ka duba irin kashe-kashe da aka yi ta fama da su a wasu yankuna musamman a jihar Adamawa a yan kwanaki can da suka gabata an abka ma wasu kauyuka koda a nan shekaran jiya da ya gabata a karamar hukumar Lamurde an samu hasarar rayuka wannan abun mu yin Allah wadai da su kuma muna fatan cewa wannan shekara ta 2019 da muka shiga da idan Allah makamancin haka ba zai sake faruwa a Najeriya ba.
Idan muka tuna a baya akwai alƙawarin da ƴan siyasa suka yi da zaka tunawa wanda ya faru an cika ko ba a cika ba da wanda aka cika da wanda ba a cika ba a shekarar da gabata.
Eto idan muka ce za mu tuna wannan batu kaga shi kansa a Najeriya shugaba Muhammadu Buhari lokacin da yake neman zaben kasancewa shugaba a shekara ta 2015 da ya gabata ya yi alƙawarin cewa zai bunƙasa kuma zai yi abubuwa uku idan Allah ya bashi shugabanci ya yi alƙawarin kiwon zaman lafiya ma'ana dakile Boko Haram da kuma farfado da tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa to amma ka san dan Adam tare yake ba bai cika goma ba wani zubin za a yaba masa amma kuma akwai korafe da dama domin idan ka duba a Najeriya sai zamana za a iya cewa yanzu baya ga yaki da aka ce za a yi cin hanci da rashawa tunda shine babba akan gaba yanzu watakila ma za a iya danganta shi yake haifar da ta'addanci da dai sauransu tunda idan kudi ya wadaci manyan din za su iya bin abinda suka ga dama domin bukatar su ta ci to kaga batun yaki da cin hanci da rashawa da shugaba Muhammadu Buhari yace zai yi gaskiya akwai abun dubawa har izuwa yanzu akai idan ka duba tunda shugaba Muhammadu Buhari ya hau bamu ji tsayayyen mutum wanda yau aka zarge shi da makudan kudade wanda aka gurfanar da shi a kotu aka karbi kudin kuma aka hukunta shi kamar yadda kundin tsarin Najeriya ta tanadar ba wasu na danganta duk waɗanda ma shugaba Muhammadu Buhari yake kamawa kamar akwai jikikkiya ne tsakanin su kamar personal interest nasu ne idan ka duba akwai shehi malami da al'amarin ya ritsa da shi wanda har izuwa yanzu ba a sako shi ba an kuma ce kakakin kuma an ce mai magana fa da mataimakin shugaba Muhammadu Buhari wato Garba Shehu ya fidda sanarwa yace shi shehi malami din da aka kama yana iya cin miliyan 3 a wata to me yasa ba za a sake shi ba akwai kuwa shi sambo da suki wanda shi ma kotu duk sun wanke sun ce a sake ba a sake su ba in ka duba a jihar Adamawa akwai tsohon sakataren gwamnati wanda aka zarge shi da almundana da dukiyar talakawa amma yana nan yana yawo sa ba a taba shi ba idan ka duba akwai mutane da dama ko tsohon gwamnan jihar Adamawa duk Najeriya ba a taba binciken wani gwamna a ce ya ci naira biliyan 25 ba sai akan wannan gwamna gashi sai muka ganshi shi ma yana bin wata jam'iyya yana yi wadansa talla takara kaga wannan za a iya cewa batun cin hanci da rashawa da aka ce za a yi din mu ba mu gani a ƙasa ba musamman mu a jihar Adamawa anan dai kwanake an yi anti-corruption summit wanda mai girma gwamna Senator Bindo ya tabbatar ya nuna takaddan cewa ga yadda ya samu jihar Adamawa ga kuma kudin da ya samu ya kashe an yi alasan barka shin yanzu idan aka ce Bindo ya sauka EFCC suka zo suka kama shi shin tsakanin Bindo da Buhari waye kamata a tuhuma
ba sai bukatun kana gari kaman kace kai dai bukatun saki duba batun yaki da cin rashawa
ya kamata a Najeriya a saki duba batun yaki da cin hanci da rashawa gaskiya ba mu ci gaba ba
to a wannan kenan bin kuma ga Alhaji Abubakar Zara wani batu kaman yadda ka faɗa shine abin da ya shafi a shekarar da ta shuɗe nan an samu tashin hankali tsakanin al'umma da ke danganta da faɗan makiya da manoma da sauransu hakan nan a jihar ka musamman a jihohi wasu jihohi na arewacin Najeriya me zaka tuna kan abin da suka faru da kuma batun abin da suka da ake ta cewa an tare hanyoyi ana tare mutane da kuma misali ka ba na garkwa da mutane me zaka dada
to magana makiya da manoma sai mu ce musu alhamdulillah ko kuma mu ce baram ya mu ci auzu billahi don muka ci auzu billahi ka ba muna sake kirkirin tasiya ta da wutan fitina amma but duk fata mu da ya dawo alkhairi ne a kulli yaumi batun magana manoma da makiya ina fa gani fa wannan akwai alaka da siyasa ciki duk me doshi mu shugaban Muhammadu Buhari yace kowa duk talaka da mai kudi ya koma gona tunda yace ya koma gona kan me ya kamata ayi sai dai kowa ya amsa kira shugaban kasa tunda dukkan mu masu biyayya ne dole ne mu mika kunne kan mu mu mika mu koma zuwa ga garinoma sai wasu daga gefe sai su kawo sai ko su kirkiro wayanda ba su da alaka da Fulani ba su da nom ba su da shanu ba su da komai sai kaga su rata kayan Fulani sai su shiga gona wai su ce wai su Fulani ne ko kuma sanar da taron mutane bisa ga alamu dai suna so su bata mana wannan mulki suna su bada mana wannan mulki ba tare da wani shi ya shafi
da kamar zamantakewa tsakanin su al'ummu me yake tunawa a shirye ta gabata an samu kyakkyawan dangantaka wato tsakanin al'ummun da ake samu wani tashi-tashi hankali ko kuma rashin kyakkyawan dangantaka ne ya jawo wani tashi-tashi hankula
eto an samu kyakkyawan dangantaka tsakanin jama'u sannan kuma kamar yadda nake maka nan duk fa wannan abubuwan nan mu ban taba sani shi ba zamanin da duk sa abin da yake faruwa da ka san lokacin da muke yaran mu sai ka ga musulmai da kirista suna makanta guda ba a taba ware mana a ce mana wannan a muke yin ka ba kuma wannan abokin gaban ka ba duk da sai hada mu aji daya mu zauna mu yi karatu mu yi tantance mu zauna mu yi abinci tare mu yi wasa tare amma sai yau aka waye gare aka samu aka ce wannan church sun gina makantarsu sun ja yaran mu kirista sun aje wannan islamiya ko masallaci sun gina makantarsu sun ja yaran sun adana sun aje su sai suna yin karanta musu wanda abin hali ne wanda shi bai dangance da zamantakewar na al'umma ba
to lalle a masu sara kula da ji da muke tattaura da waɗannan baki a cikin wannan shirin na yau da gobe inda muke duba abubuwan da ya shafi shekara ta gabata wato ta 2018 da kuma yau muka shigo sabon shekara a kuma da rana kuma cikin shirin na yau da gobe muna duba batutu da dama Alhaji Ali wani batu shine ne batu magana shekara ta gabata me zaka tuna abin da ya shafi walau tattalin arziki ko kuma walwala na jama'a na masu gidan rana an shekara ta kasance muku
to idan muka duba shekarun da ta gabata dai ita gwamnati ta ikirarin cewa ta farfado da tattalin arziki amma ka duba hukumar kididdiga ta kasa har zuwa yanzu suna cewa an samu koma baya musamman ma wajen matasa da basu da aikin yi za a iya cewa an yaba wa shugaba Muhammadu Buhari musamman ta kirkiro wannan aiki na in power al'umma da dama suna morasa amma fa idan ka duba su wane ne kashi nawa ne ma'aikatan gwamnati a Najeriya kuma kashi nawa ne waɗanda ba sa aiki a Najeriya alal misali ba su ci kashi 20 cikin 100 ba ma'aikata idan ka duba zaka ce sauran mutane gaba ɗayan su kashi 80 din nan wasu na fama dama so tare zaka samu yankunan karkara su suka fi shan wahala su suke noma su fitar da tattalin arziki din da sauransu amma kuma su ne koma baya sai dai za a iya cewa jahar Adamawa ma alhamdulillahi kamar yadda mai girma gamna ya samu mana traktoci na bunƙasa domin farfado da tattalin arzikin to sai dai wani abun da muke so ya kasance wanda za a iya cewa idan aka noma shi din an rufe boda mu a daina fitar da abincin mu waje maimakon da an rufe boda na waje ba zai shigo ba amma mu kuma namu muna gani ana fita da shi amma kuma nasu ba zai shigo ba to ta yaya zamu wadata da abincin
to abuka wata kila kai a shekarar ta gabata ta 2018 suke aljihun ka ya cika wasu na kuka kaman kai kuma fa
to bisa ga farin cikin da nake yanzu a wannan zamanin da muke ciki na 2018 karshe da zuwa farkon wannan shekara 2019 to a kullum in kai Alhaji Ibrahim in zaka tuna shekaran da wuce fa kwana nawa kake a gidan mai yau an waye gari yau mai ko ta ina available ka shiga ka samu mutane suna zaune kaman ma fa ba kaman ba su da mai sai ka dace su ce maka mai zaka sha ne
wato a shiga ta gabata an samu datan mai
an samu karancin mai da kaman mosa daga December daga October November December mutane kwana mai mai sati a gidan mai wani mai kwana hudu a gidan mai wani a shekarun baya kenan amma fa a wannan karo kam alhamdulillah
wato an samu mai
ba kai kuma
to kaman magana ta tattalin arziki kuma fa masu gidan rana a shekara ta gabata ya an samu walwala a junku ya cika koya
to ka san ne a kullum dan adam da ya sai ya ce alhamdulillah batun maganan tattalin arziki kan sai kuma baya an samu kadan Alhaji Ibrahim
wato kadan aka samu
compared to shekarun bayan da suke suka wuce.
To a yanzu zamu je gaba da biyu shine abin da ya safi wannan shekara da muka shigo ta 2019. Akwai batutuwan da dama da ake hasashe zai faru kama daga batun maganar siyasa da ma san su. Kai barin su mana kai watakila kai dubi ka buga kasa ko ka duba tauraro. Me kake tunani Malam Aliyu kake hasashen zai faru a shekara 2019 da muka shigo yau?
Eto gaskiya abun da zai faru a shekara ta 2019 yana dewa. Babban abun da zamu ce farko sai dai Allah ya ce, ai sai dai mu ce Allah ya kare. Domin idan ka duba muka koma bangaren siyasa, yanzu za a iya cewa kowace bangare ta ja daga kan cewa sai ta shugabanci Najeriya. Kuma akwai wani bangaren da ko iyaye mutun yake ba isa ai musu rikici a Najeriya ba. In sun ci dole ne kawai a basu, to kaga idan suka ci aka hana su, babban tashin hankali wanda zamu fuskanta sai dai mu ce Allah ya kare. Domin idan ka samu abu kace idan Allah ya baka abu a dauka a mika maka da sauki kamar yadda gwamnatin da ta yi ya gabata, idan haka zai kasance a Najeriya to zamu iya cewa alhamdulillahi. Amma fa idan wasu yan kaka gida suka zuga shugaba ko kuma suka zuga mabiya baya suka zuga shugaba suka ce kafa ka yadda, to gaskiya zamu iya cewa Allah ya
kare. Kai hasashen zai ce kwakiyar siyasa ke?
Akwai cakwakiyar siyasa matuka.
Ita Abubakar kai kuma me kai hasashe a shekara 2019 shi yayi hasashe zai samu cakwakiyar siyasa? Kai kuma tafinin tattalin arziki ko me kake hasashe ko kuma kike ce eto nan zai faru?
Eto ta fanni siyasan zaben da yake gabatowa,
wato kai ba siyasan dai
a siyasan dai Alhaji Ibrahim, zaben da yake gabatowa ina tsammani za su ma 16 ga watan 2 zaben shugaban kasa ko. To matukar an ringa an soma zaben shugaban kasa, arin har Allah ya ba mai rabo sa'a, to annan dai insha Allah na ga kaman komai zai daidaita. Sannan kuma kira sannan kuma abin nake so in jawo hankalin mu zuwa ga wata wajen siyasan nan matasan mu waɗanda ba su da aikin ko kuma ake samu su ana bai da su karin farauta, don Allah don Annabi kowa ya mayar da hankali ya san abin da yake yi. Zaman lafiya shine cin gaban mu a kasan nan.
Ina kiran ƴan siyasa a ji tsoron Allah, a san cewa duk daren dadewa in dai a kundin tsarin mulkin Najeriya ne ba zai wuce shekara 8 ba. Duk tsananin zafin mulkin ka ran da ka sauka zaka koma Allah sarki, musamman ma irin dukiya ta siyasa. Wasu na ganin cewa kamar dukiya ne kawai ta je kana yi ka, lokacin da kake samu zaka yi komai da komai a rayuwanka, amma da zaran ka sauka sai ka zama abun tausayi.
To jama'a gashi mu dauko gangara ko muna ganin ganin lokacin da kan dibar mana ya su mahararran mu. Yanzu dai godiya ta musamman ga su bakin namu kamar ga shi Ali Muhammad Tukur Binkola da kuma shi Alhaji Abubakar Zira. Muna godiya a Mazira, muna fata kamar da ku zo lafiya, san ci Allah mai da ku gidajen ku lafiya.
To godiya muke Ibrahim
Lazizi, godiya ke Allah Ubangiji ya nuna mana 2020 kuwa.
To dai ku Allah, to yanzu dai a madadin su gabaki da kuma wanda suka da hancin shirin musamman ma a nan birnin Washington DC, na ku Ibrahim Lazizi ke fatan mu zama lafiya.
Daga bakin matasa da yanda suke kallon wannan sabon shekara da kuma abubuwan da suka fuskanta a bara. Zahra'u, me kike ganin ya kamata a ce gwamnati sun tsaya a kai a cikin wannan shekaran da za a shiga? Da muka shiga dai zan ce. So gaskiya abu ɗaya ne mafi mahimmanci yanzu dai harkar tsaro din nan.
Kware ni ma dama amda zan ce
tsaro, a samar da tsaro a ƙasa, saboda harkar tsaro din nan kullun yana da samun taɓarɓarewa, kuma da a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Kuma ni ina ganin kamar mutane ya kamata su ma su dubi kansu gudunmuwan da za su iya badawa. Amma dai yanzu masu sauraro a nan ne za mu dasa aya, mun kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Dan, tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Zara Aminu Fage.
Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.
Don't want someone to know what I'm talking about.
maza da mata yau sai